الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو غواتر ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو تياد داري هدو da 44 wadda ta yi daidai da 30 ga watan 10 shekara ta 2022 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa duk mako a wannan majalisi inda muka yi alƙawari cikin yardar Allah duk a lahadin karshen wata insha Allah zamu ajiye littafin usulus sunna na ainihin wato Ibn Abi Zamanin zamu karanta littafin fannu ta'amul bayna az-zawjayn littafi ne na ainihin wato babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullahu ta'ala. Kamar yadda muka saba duk lokacin da aka zo karanta littafi akan dan karanta kadan daga cikin tarihin marubucin littafin dan a san wane ne shi. Na san wannan marubucin littafin shahararre ne gaskiyar magana a duniyar makarantan Alkur'ani, domin duk wanda aka ce Minshawi ina ganin kamar wato baya buƙatar wani ta'arifi mai tsawo. As-Siddiq ko Muhammad Siddiq Minshawi babban malami ne musamman abin da ya shafi ilmul qira'at. Siddiq Al-Minshawi an haife shi ne wato 28 ga watan Rabi'u Thani wato shekara 1920 wadda ta yi daidai da shekara ta 1338. Minsha din ana aka haife shi Suhaj, wato Aminsha Suhaj a cikin ƙasar Misra. Da haka Siddiq Al-Minshawi ana ce masa Qari'u Qur'an Misri, Qari'u Qur'anin Misri. Ana kirga shi a matsayin ɗaya daga fitattu a wannan fage wanda suka yi fice kuma suka shahara a mataki na duniyar musulunci baki ɗaya, kuma ɗaya ne daga cikin makarantan Alkur'ani wanda yake murattal wa mujawwada, wanda wato aka rera shi sosai, aka yi shi bisa tajwidi kuma a tsari irin na cassette, wanda ainihin wato aka karance shi tun daga farkon ainihin Alkur'ani har zuwa ƙarshensa da ruwaya ta Asim Hafs bin Asim kuma wannan babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi ya kasance ƙari'i ne a tashoshi musamman na kasar ita Misra din, duk da cewa ya je wurare daban-daban. Siddiq Al-Minshawi an haife shi kamar yadda muka faɗa a Madinatul Munsha, wadda take kamar ƙarƙashin hukumar Suhaj a cikin jamhuriyar Misra Al-Arabiya. Muhammad Siddiq Al-Minshawi ya kammala haddar Al-Qur'anin yana ɗan shekara 8, kaga tsohon alaramma ne kenan. Tun ana shekara 8 aka samu haddar Al-Qur'ani, kuma ake ta fafatawa har tsawon tun da ya shekara wajen 40 da wajen 8 ina zaton. To kaga akalla zaka iya cewa an kade bai 8 din yayi kokarin fafutuka haddace cikin shekara 8, kuma an yi shekara kusan 40 kenan ana ta ainihin wato rera karatun Al-Qur'ani. Kuma dama ya taso ne a gidan alaran momi, gaskiya gidan karatun Al-Qur'ani ne gidansu. Babansa Ash-Sheikh Siddiq Minshawi da kuma kakansa Tayyib Al-Minshawi da kuma wato kakan mahaifinsa, dukkaninsu qurra'un lil Qur'an, dukkaninsu alaran momi ne mahaddata Al-Qur'ani. وفي أسرته الكثير ممن يحفظون القرآن, a cikin danginsu akwai alaramomin alqur'ani da yawa, ko wanda sun haddace alqur'ani a family din su da yawa, kuma suna kyautata ainihin wato karatun sa. Daga cikin su akwai shakikin sa Mahmud Siddiq Al-Minshawi, shi sunan sa Muhammad, to yana da shakikin dan uwan sa da ake kira Siddiq, wato Mahmud Siddiq Al-Minshawi. Wato wannan ya tasirantu da mahaifinsa sosai, shi Mahmud Siddiq Minshawi, wanda a hannun mahaifin nasa wato fannin karatun Al-Qur'ani ko fannin qira'atul Qur'an ya karanta a wajen ainihin wato mahaifin nasa. Da haka wannan family din ko wannan iyalai, Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka ta hanyar rungumar wannan littafi mai tsarki da karanta shi da haddace shi da kuma haddatar da jama'a. Yayi tafiya zuwa Al-Qahira tare da ainihin wato baffansa Al-Qari Ash-Sheikh Ahmad As-Sayyid, wanda a can ne ya haddace rubul Qur'an a shekara ta 1927. Sannan ya dawo garinsu na Minsha watamma hifzun wa dirasatul Qur'an, ya kammala haddar Al-Qur'ani da kuma dirasa din Al-Qur'ani a hannun malamai da dama, kamar ainihin wato Muhammad da kuma Muhammad Abul Ala da kuma ainihin wato Abu Muslim da sauransu. Siddiq Al-Minshawi yana da wato wata sifa ta musamman da yake banta da ita wajen karatun Al-Qur'ani, har ma ana kiransa wato yayi fice da ita bi sautin khashi', wato wani sauti wanda yake akwai khushu'i a ciki, zimis hatin min al-huzn, wanda zaka ji akwai nau'i na nuna ainihin wato damuwa. Shi yasa ma ake masa laqabi, shi Muhammad As-Siddiq Al-Minshawi ake masa laqabi da as-sautul baki, as-sautu al-baki. Ya sajjala Al-Qur'ani mai girma ga baki ɗayansa a cikin khatima wadda take murattala, wanda ya karanci Al-Qur'ani tun daga bango zuwa bango, kama sajjala khatmatan Qur'aniyya mujawwada, kaman yanda yayi karatu wanda aka dauke shi, shi ma khatima ta Al-Qur'ani wanda aka yi mata wato da tajwidi cikakke bil iza'a al-misriya, wato a tasha irin ta wato gidan television na kasar Misra. Yana da kuma wata qira'a wadda suka yi musharaka a da ruwayat duri, المشتركة برواية الدوري ودي كرنت هذا رواية الدوري تاردا قارئ أي قدابيو أكوي كامل البهي أو ال البهتيمي دا كما فؤاد الأروسي وينن سنية هداكا تاردا شي وجن كرنشي القرآني دا رواية أين وطو الدوري sannan yana da kuma wato tasjila da yawa wanda yayi su a Masjidul Aqsa yayi karatu a wato karanta alqur'ani a Kuwait, Syria, Libya da kuma Masjidul Haram wato masallaci mai alfarma fi Makkatul Mukarrama da kuma Masjidin Nabawi fil Madinati Al Munawwara da kuma Masjidul Aqsa fil Qudus duk yayi karatu a waɗannan wato ya rera karatun Alkur'ani a wannan wurare ya ziyarci adadi mai yawa na ƙasashen musulunci kamar Iraq kamar Indonesia kamar Syria kamar Kuwait Libya Palestine Mamlakatul Arabiyyatu Saudiya wayannan duk ya ainihin wato ziyarce su sautin wannan babban malami As-Siddiq Minshawi gaskiya sauti ne wanda ya samu karbuwa sosai sauti ne mai kyau ga dadin sauti ga kyawun karatu wajen ainihin wato rera karatun Alkur'ani mai girma Muhammad Siddiq Al-Minshawi yana da aure ya auri mata guda biyu matarsa ta farko ta haifa masa yaya guda hudu maza da kuma yaya mata matarsa ta biyu ta haifa masa yaya wato maza guda biyar da kuma mata guda hudu matarsa ta biyu ta rasu a wahiya tu'addi manasikil hajj tana yin aikin haji kafin rasuwar shi Siddiq Muhammad Siddiq Minshawi da shekara guda ma'ana ta riga shi rasuwa da shekara ainihin wato daya na fata an gane Siddiq Al-Minshawi Muhammad Siddiq Al-Minshawi ya rasu ne 5 ga watan Rabi'ul Thani shekara 1969 wato abinnan kan shi 20 ga watan Yuni shekara 1969 wadda ta yi daidai da 5 ga watan Rabi'ul Thani shekara 1389 yana da shekara 49 shekara 49 ba da 8 ba kaga ya haddace Alkur'ani yana da shekara 8 kuma ya ci gaba da hidimar Alkur'ani da karanta shi cikin tsawon shekara 41 Siddiq Muhammad Siddiq Minshawi aqidarsa ahlus sunna ne wal jama'a babbar sana'arsa shine qari'un lil qur'anil karim makarancin alqur'ani ne wato mai girma ina fata an gane to wannan ina dan tsatsakurowa dan abubuwan suna da yawa wanda suka danganci wannan babban malami Siddiq Al-Minshawi amma dai ko iya nan mun dan ji wani abu daga tarihin wannan babban malami Alarama gangaren kafu gwani Muhammad Siddiq Al-Minshawi wanda kila yanzu ma na ce wani ya budo a wayoyi kila duk yana nan kira'a sa cikin wayoyi da hakan aka ce Muhammad Siddiq Al-Minshawi ga duk wanda yake da alaka da Al-Qur'ani ya san ba boyayye bane Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya masa rahama abinda kuma ya rubuta na daidai a cikin wannan littafi da sauran littafan da ya rubuta Allah ya sanya masa mizanin kyawawan ayyukansa abinda kuma yayi na kuskure da tuntuban alƙalami muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta masa to wannan littafi kamar yanda sunansa ya nuna fannu ta'amul baina zawjain ɗaya ne daga cikin littafai na shi babban malami Muhammad Siddiq Al-Minshawi wato fannin mu'amala tsakanin ma'aurata ma'ana yaya kamata namiji ya mu'amalanci matarsa a zamantakewa ta auratayya, kuma yaya kamata mace ta zamto tayi mu'amala da mijinta, ta zauna da mijinta, wato mu'amala irin ta auratayya ta musulunci, ba tare da an samu ainihin wato tangarda da matsalolin da auratayya take ta fama da shi ba. Akwai abubuwan da idan namiji ya fahimce su, ya kiyaye su game da matarsa, to za a samu zaman lafiya. Akwai kuma abubuwan da su kuma mace ake so ta kula da su, ta kiyaye su, ta kuma aiwatar da su game da zama da mijinta, shi ma za a samu zaman lafiya. To wannan shine kamar abin da aka yi raba littafin bangare biyu. Bangare na farko, fannu ta'amul baina zaujati, shine bangare na farko. Fannu ta'amul baina zaujati, kai a matsayinka na miji, wani irin fage ne ko wani irin fannin mu'amala ake so ka yi da ainihin wato matarka wajen ma'azzauja, tare da matarka, ma'ana fannu ta'amul ma'azzauja, ma'ana yaya kamata kai hira da matarka, yaya kamata kai mata fada, yaya kamata ka nuna mata kauna, yaya kamata ka tausaya mata, yaya kamata ka kula da haƙoƙinta, yaya kamata kaza, to shine ma'ana fannu ta'amul ma'azzauja. To bayan yayi rabin littafin kuma sai ya sake juyawa, sai ya ce fannu ta'amul ma'azzauj, ita kuma mace yaya kamata ta zauna tare da mijinta, yaya kamata ta mu'amalance shi da girmamawa da mutuntawa da kiyaye masa sirri da kaza da kaza da kaza, yanda zamu ji a cikin wannan littafi. Da haka littafin yana da fa'ida sosai, za a samu abubuwa waɗanda suke na jagoranci a rayuwar auratayya da dama insha Allah a ciki. To ga muqaddimar da malamin yayi wa littafin kafin shiga cikin littafin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqaddimatun ko muqaddamatun, da ana iya karantawa. Alhamdulillahi jalla sana'u, yace dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah, jalla sana'uhu, wanda yabansa ya girmama, wa taqaddasat asma'uhu, sunayensa suka tsarkaka, shara'a zawaja, godiya ta tabbata ga Ubangiji Allah da ya shar'anta azzawaja, aure, ibadatan a matsayin ibada, aure ibada ne, an bayyana ko duk wanda zai yi shi tun a karan farko ya sa a ransa cewa wannan auren da zai yi ibada zai yi, sai ya zama duk motsinsa da kai kawansa a ciki a matsayin ibada yake. Don haka duk abin da yake yi a matsayinsa na miji yana yi ne a matsayin ibada da sa ran Allah ta'ala ya bashi lada, kamar yanda ita ma duk wani motsinta a cikin gidan kaiwa da komo wata ta dinga ji a ranta cewa ibada take yi, kuma a ƙarƙashin wannan ibada tana sa ranta samu lada a wajen Allah, bal ma ta samu shiga aljanna. Don haka aure ibada ne. Waja'alahu bainan nasi 'adatan, sannan Ubangiji ta'ala ya sanya aure tsakanin mutane, 'adatan, ya zama abun sabo, an saba da shi, ma'ana 'ada ya zama kamar al'ada. Duk inda ka je za ka ga ana yi, sai dai yanayin can ya bambanta da can, yanayin yanda nan suke aure ya bambanta da yanda can suke aure, amma ya zama wa mutane sabo, an saba da aure. Turawa suna yi, ainihin wato Larabawa suna yi, Hausawa suna yi, Ibo suna yi, kowa yana yi. Kaga kenan waja'alahu bainan nas, Allah ta'ala ya sanya aure ya zama tsakankanin mutane, 'adatan, ya zama al'ada. An gane ko? Ya shar'anta shi ibada, ya kuma sa shi saboda yawan yinsa da ake, da maimaituwa da yake yi lokaci-lokaci, ya zama kama al'ada. Wa hadda alaihi, sannan Allah maɗaukakin sarki ya kwaɗaitar a kan a yi aure, fi kutubihil munazzalati, a cikin littattafansa al-munazzalati da aka saukar, ba al-Qur'ani ne ba kaɗai, da sauran littafan duk da Allah ta'ala ya saukar, duk akwai kwaɗaitarwa game da wannan muhimmiyar ibada ta aure a cikin waɗannan littafai. Wa sahaifahu, ko wa sahaifuhul mursala, da kuma takaddunsa waɗanda ya aiko, duk akwai bayani suna kunshe da ibadar aure a cikinsu, da kwaɗaitarwa akan haka. Liyu'ammira bihil bilada,
Allah madaukakin sarki ya kwadaitar ya kuma shar'anta aure dan yaraya albilada garuruwa bihi da aure. Haka za ga abin da yasa gari yake zama rayayye ibadar aure ce. Da haka kenan aure shike raya gari. Kaga rashin aure kashe gari kenan. Garin da yake matacce shine garin da sai a juma baka ji wani ya motsa ba yayi aure. Amma duk garin da nan da nan wane yayi aure na farko me hali yayi na biyu me hali yayi na uku wanda yake da biyu uku yayi ta hudu to in ana samu wannan yana nuna gari zai zama rayayyen gari. Da haka gari baya zama rayayye sai ana yin aure a cikin gari. Domin Allah madaukakin sarki ya sanya aure ya zamanto ta wannan hanyar ne gari zai rayu. Domin ta wannan hanyar ne irin na dan Adam zai ci gaba da in touch ba zai kare ba. In wa'annan sun tsufa sun daina haihuwa ga wasu kuma yanzu suke kan gabar da za su fara haihuwa. Suna tafiya kan su gama wasu sun kuma taso a kan su gama su ma wasu sun kuma taso a kan su kai wani munzali wasu sun taso sun karbe su. Da haka sai ya ga shife shi irin na dan Adam ba zai kare ba. Dan za a ci gaba da samun hayayyafa tsakankanin mutane. Wa yusliha bihi al-ibad. Kuma Ubangiji ta'ala ya shar'anta aure ne dan ya gyara bayi da shi. Bayi lalatattu za su zama ba aure. Abinda ke gyara bayi aure ne. Mutum ba zai zama dan iska ba saboda aure. Amma inda ba aure ina gaya ma yanda mutane za su zama yan iska za ka sha mamaki. Amma me yasa aka shar'anta aure? Li yusliha bihil ibad. Dan bayi su zama mutanen kirki bayan iska ba. Bayi su zamto nagartattun bayi. Fa huwa sakanu lirrijali wan nisa. Shi yasa aure ya zama nutsuwa ne ga maza da mata. Shi yasa duk wanda bai da shi bai da nutsuwa. An fahimta ko? Yawwa. In wani lokaci yayi hauragi ya kai masa uzuri. Kai masa uzuri. Ba nutsuwa. Allah ta'ala da kansa yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Ka duba ta yanda za ka gane haka Allah madaukakin sarki da ya tashi halittar Annabi Adam sai ya halice shi kadai ba uwa ba uba aka sa shi a cikin aljanna aka samar da dukkan abun more rayuwa a ciki amma ba shi da abokiyar zama sai zama babu sakan Annabi Adam bai samu duk da cewa duk abun da yake so a cikin aljanna akwai amma mata ce kawai babu sai zama babu sakan bai samu wannan sakan din ba har sai da Allah ya halicci na Hawwa a matsayin mata gare shi sannan ya samu nutsuwa to wallantana kai me kake samu ma wanda za ka kwatanta shi da aljanna. Na fata an gane kana layin kosai da safa ko me ya tsala shine nutsuwar aljanna komai Allah ta'ala ya samarwa Annabi Adam kayan abinci kayan abin sha tanda da makulashe komai akwai amma Annabi Adam shi kadai ne bai samu nutsuwa ba sai da aka halicci na Hawwa. Na fata an gane dan haka fa huwa sakanul lirijal aure nutsuwa ne ga maza su kadai. Mala yace wan nisa da mata su ma ba sa zama nutsuwa in kaga wani karamin hauka da an yi mata aure sai ka ji ta nutsu sai a ce ah kaga aure mai gyara mutane. Ina fata an gane da haka tana abun nan amma yanzu saboda babu nutsuwa dan haka wannan psychological security sun ce mutum bai da shi in ba shi da aure. Da haka dan Adam yana samun psychological security ne ta hanyar aure saboda zai samu as-sakanun nafsi. Sakanun nafsi za ga kuɗi da sauran duk abin da kake hankoran samu baya bada shi. Abin da ke bada wannan sakan din da ake magana shine mata. Saboda akwai wasu abubuwa da jikinka yake bukata wasu sinadarai kuma babu su sai a jikin mace. Na fata an gane kaman yanda ita ma take bukata wasu sinadarai babu ita sai babu wayannan sinadaran da ba za ta same su ba sai a jikin namiji. To dan haka za ka ga cewa shi yasa sai ya zama aure sai ya zama sakan lirrijal wan nisa. Sannan banda su ma'auratan za su samu daidaituwar wato daidaituwar yanayi da natsuwa irin ta zuci wa mahadul lil abna. Sannan shi aure wani wata shimfiɗa ce ta zuwan yaya shimfiɗa ce lil abna ga yayan da za a haifa. Duk wanda ya biyo ta wannan channel din za a ga baya takeici baya bakin ciki sai kuma mutum ya gode wa Allah ya fadi ya sujudu shukr. Ina fata an gane. Amma idan mutum ya biyo ta hanya tuwaris kaga da matsala. To aure Allah madaukakin sarki ya sanya aure ya zama mahadul lil abna wato ya zamto kamar shimfiɗa ga 'ya'ya kanana da za su zo nan gaba. An musu wani tanadi, an musu wani shiri na zuwansu. Kaman aure wani shiri ne da tanadi wa ƴaƴa kanana masu tasowa nan gaba. Inda babu auren to kila da ba a samar wa yara masu tasowa wani yanayi da ya dace da su ba. Wa gaddul lil basar, sannan aure hanya ce daya-daya da ke wato rintsewa mutum gani. Mutum zai zamanto in yana da aure to za ka ga akwai gaddul lil basar, yana taimakawa wajen rintsa gani ga barin kalle-kallen haramun. Wa hibzul lil farj wan nazar, sannan aure yana kiyayewa mutum farjinsa da kuma leke-leke. Za ka ga duk mutum Allah ta'ala yakan tsare shi in yayi aure, sai ka ga ba zai fada lalata ko zina ba. Da haka daga cikin hanyoyin da suke hana mutane su fada cikin zina da lalacewa aure ne. Wali tahqiqi sa'adati zawjiyya wal fawz bil minhati rabbaniyya was sururi wal hana wa dard al shahana'i wal baghda jama'na afdal an nasa'ihi wal hikam wal qisas litakuna ibratan liman i'tabar. Mala yace wali tahqiqi sa'adati zawjiyya, domin kokarin samar da haqiqanin rayuwar auratayya mai dadi. Wal fawzi, domin kokarin samar da rabauta bil minhatir rabbaniyya game da wannan gwaggwabar kyauta ta Allah. Was sururi, da farin ciki. Wal hana, da murna. Wadar da shahana'i wal baghda, da kuma kokarin korewa mutane kiyayya da gaba. Jama'ana afdalan nasa'ih, mala yace muka yi kokarin tattara wasu nasihohi mafiya falala. Wal hikam, da wasu maganganu na masu hikima. Wal qisas, da ma wasu kissoshi da labarai. Litakuna ibaratan, dan su zama hannunka mai sanda liman itabara, ga mai hankali. Ma'ana mala yana kokarin ya gaya ma dan ka samu rayuwar aure mai dadi. Duk wanda ya aure so yake ya ji dadi. Duk wanda ya aure namiji ko mace so yake ya samu wannan sakan din, wannan nutsuwar da aka yi magana. Duk inda kaga mutum ya laliba yana ta binciken aure, to wannan sakan din ya rasa, shi yake so ya samu wannan nutsuwar ce. Da haka kenan tsakanin mata da miji duk sun hada anan, ita tana neman nutsuwa, shi ma nutsuwa yake nema. To dan a samu tabbatacciyar rayuwar ma'aurata mai dadi, da kuma samun rabauta da wannan gwaggwabar kyauta ta Allah shine ta aure, da kuma samun farin ciki da kwanciyar hankali da murna da kuma korar kunci da bakin ciki da takeici da gaba tsakanin mutane, mallai yace mun yi kokarin tattara nasihohi sosai, da kuma wasu hikimomi, maganganu na hikima, da kuma wasu labarai ma ga wanda ya shiga ko kuma wanda zai shiga wannan rayuwar auratayya. Litakuna ibratan, dan waɗannan nasihohi da waɗannan hikimomi da kissoshin su zamto ibra, izina, ko hannunka mai sanda liman itabara, ga mai hankali. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace istawsu bin nisa'i khaira, ku karbi wannan wasiyar da nake yi muku ta yin kyakkyawan alheri ga mata, shine istausu, ai ikbalu hadhihi alwasiya, ku karbi wannan wasiyar ta manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallam, allati usikum biha, wadda nake muku wasiya da ita. Wace wasiya ce? Matan nan ku dinga mu'amalantar su da alheri, ku dinga yi musu kyautata, ku dinga kyautata musu. Fa innal mar'ata, domin ita mace khuliqat, an halicce ta ne min dhila'in, daga haƙarƙari, shi yasa take da tasgaro, ba laifinta bane, haka Allah ya halicce ta. Shi yasa aka ce tana da rauni a addini, tana da rauni a ɗabi'a, tana da rauni a ainihin wato a tunani, tana da rauni cikin al'amuranta, ba laifinta bane. Tirran gini, tirran zane, haka Allah ta'ala ya halicce ta. Da aka halitta shi, halitta ta, sai aka halicce ta daga haƙarƙari. Kuma wa inna a waje shay'in fi dhila, mafi karkacewar haƙarƙari kuma a alahu, na can sama, to da shi aka halicce ta. Da aka sai ka san wannan kafin ka shiga wannan, duk yanda take da addini, karka ce ai ka samu wata mai addini mai well hijabite niqabite eh masha Allah ga niqabi ga hijabi mala ga qira'a kuma ga sunna ta sha ta koshi eh duk wannan masha Allah amma ana so a gaya maka akwai dabi'u na rauni ta tare da ita kuma ba yanda ta iya sai raunin ya dinga bayyana duk yanda ta so ta danne shi to kai da kake so ka aure ta ka zauna da ita dan ka samu wancan sakan din zaka samu wannan nutsuwa ma fa sai kai hakuri da ita domin Allah ta'ala yayi mata wata irin halitta naturally ta an halicce ta ne tana da karkacewa dabi'unta akwai karkata a ciki halayenta akwai karkata a ciki hankalinta da tunaninta duk akwai irin wannan karkata tunda a addinin ta ma aka samu dan rauni to ina ga sauran al'amura da koda tana da kamala a addini to zaka same ta tana da nakasu a dabi'a idan za a samu wasu kammalallu waɗanda ba su da wannan karkatar to matan annabawa ne da sahabbai amma mun sha karantawa a munasabobi da yawa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta fama da nasu iyalin a cikin gida didda kirkin su didda tsarkin su amma kaga yanda dai wannan halin da Allah ya halicce su da shi ya dinga kokarin bayyana a tattare da su duk da cewa suna karkashin afdalil khalqi ajma'i amma kaga dai ba za ka kama su da irin yanzu ka duba irin suna Aisha da sauran irin wannan mun sha karantawa a wurare munasabobi anan din ma zai kawo maka irin wannan misalan na yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da iyalinsa yanda kuma yayi ta hakuri da su in dhahabta tuqimuhu kasarta in zahabta annabi yace idan ka tafi tu qimahu kace sai ka miƙar da wannan karkacewar wannan halin nata kace sai ka miƙar da shi ka kawar da shi kasartahu to gaskiya zaka karya haƙarƙarin ne wa in taraktahu in kuma ka barshi lam yazal a'waj ba zai gushe ba yana nan a karkace istawsu bin nisa'i khairan ku karbi wannan wasiyar da nake muku game da mata ku kyautata musu shi yasa in ka kalli mu ka in kace zaka kalli yanda take maka haka zaka yi mata to wata kyautatawa ba zaka iya yi ba to shi yasa aka ce karka kalli wannan babu abinda ya kamata ka kalla kalli wannan raunin kuma ka kalli alheranta da kuma inda kake amfana da ita din duk da cewa wasu wuraren akwai yar damuwa baka jin dadi a guri kaza akwai dan rauni wannan raunin dama tinkan ka shiga an gaya ma kuma bai kamata kai kafiye korafi ba da yawa akan wannan raunin da dama an riga an gaya maka akwai shi kamar yanda su kuma ba lasisi ake ba su je su tare rashin kyautawa ba amma dai ana so a gaya maka cewa lalle mata suna da rauni ina fata an gane wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi hadisi na 2186 Imam Muslim hadisi na 1469 fastausu bin nisa'i khaira na fassara yako to fastausu ina fadi din na farko fastausu bin nisa'i khaira ma'anarsa dai iri ɗaya ce da wacce ma'ana ku karbi wannan wasiya da nake muku game da mata ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ne da kansa yake fito ma da true picture na mace cewa fa asalin ta fa an halicce ta ne daga haƙarƙari kuma haƙarƙarin mafi karkacewa kuma duk wanda ya san haƙarƙari ko a irin ƙwarangwal din nan da ake nuna mana a makaranta skeleton kai ka san haƙarƙari ba a miƙe ki ba yanzu ko wannan nan da wanda ake nuna ma an kace zaka miƙar da shi ya za ku ƙarke da skeleton din balle ya zai to in kace sai ta miƙe maka yanda kake so to kamar ka ne mu cewa wato haƙarƙari ya miƙe idan haƙarƙari ba zai miƙe ba to mace ba za ta miƙe ba in ba ka san karkata yi ta zaman ka a shago kenan ba an gama ba kenan kuma sannan can kai ta fama ba sakan ba nutsuwa to kaga tunda anan za a samu sukun din babu hankali irin abinda ya zama dole sai ka zauna da shi to ka amfane shi iya inda gurin amfanin yake kai hakuri akan abinda ya zamto kuma shi kuma ba yanda kake so ba abinda ba za a same shi duka ba to bai kamata a rasa shi duka ba ita dai ka same ta 100% har gidan annabta ba a samu haka ba to ban san gidanka ba kai farahula ko ban gawa cece ba ko a gidan wa zaka auro ta kuma kowace irin karatu ta samu da kowace irin tarbiya da ta kai gidan annabta to in babu shikenan ka shafa wa kanka lafiya wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kan ku ce na kashe muku jiki fa ad-dunya mata'un to kaji ga wani hadisin da aka ƙara ƙarfafa ka manzon Allah yace duniyan nan fa mata'un jin dadi ne dan kankani wa khairu mata'id dunya duk a duniyan nan ba abin da yake mai dadi mafi alheri irin almar'atu salihah in ka samu mar'atu salihah akwai wannan raunin ita ma fa kaka ce babu wannan karkata akwai amma dai akwai sauki sosai wajen al'amuranta kuma za a dan dinga samun ainihin wato wannan nagartar tata za ta dinga dauke maka kewa ga waccan karkatar an gane ko ga nagarta ga karkata to idan tayi wani irin nagarta sai ta mantar da kai wata karkatar da tayi shine ribar auren mar'atu salihah amma ga karkata ga rashin nagarta to da me zaka ji shege da hauka a gane ko amma shi sa aka kwadaitar da kai ka samu almar'atu salihah wannan salaha din shi zai sa in tayi wata nagartar gaba ɗaya sai ka manta jiya da shekaran jiya ma tayi wata karkata ta dabi'arta to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dunya mata'un ita duniyan nan gaba ɗaya jin dadi ce wa khairu mata'id dunya amma fiyayyen jin dadin duniya almar'atu salihah shine ka auri mace ta kirki mace ta gari can gaba ka saurara zai gaya ma wace mace ce almar'atu salihah wannan hadisin Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Ar-Radha hadisi na 59 wa qalat umamatu binti al-harith tusi ibnataha qabala zifafiha wa qalat umama wata baiwar Allah da ake kira umamatu binti al-harith tusi ibnataha ita ce ta zaunar da yarta ta yi mata wasiya ta yi mata wa'azi da gargadi da shawarwari qabala zifafiha kafin auranta ga wasiyoyin da tace ai bunayya wannan kalmar akwai kauna akwai tausayi a ciki ina tausaya miki ya ke karamar yata innaki yanzu ke faratil wadna alladhi minhu kharajti yanzu zaki rabu da gurin zaman da a cikin sa kika taso ma'ana tana gaya mata lokacin rabuwarta da ita yayi tace zaki rabu da gurin zama shine alwatan makanul istiqama kenan gurin da da kike zauna kamar ba zaki bar gidan ba ga abbanki ga ummanki ga kannanki ga yayyinki ga yan uwa kuna ta mu'amala tare yanzu hali yayi lokaci yayi an aurar da ke yanzu zaki bar wannan gurin zama alladhi minhu kharajtu wanda a ciki kika fito a wannan gidan shine asalin gidan ku shine wanda kika fito to yanzu lokacin barin sa yayi wa khallabti al'usha zaki bar sheka al'usha sheka kenan kan dakin tsuntsu ko shine ush ma'ana tana ce mata yanzu wannan dakin naki yanzu kuma lokaci yayi da zaki bashi alladhi fihi darajti aina sha'atu wa kabirtu wanda a cikin sa kika girma kika taso ma'ana yanzu wannan gidan naku fa dole zaki bashi wannan gidan da kika taso tun kina yan kankanuwa baki ma san kanki ba kika girma a cikin sa to yanzu zaki bashi ila wakrin zuwa ga wata shekar lam ta'arifihi da baki santa ba ma'ana za a samu changing environment kenan kin taso da kullun kika bude ido daga mahaifinki sai mahaifiyarki sai ƴan uwanki mazan su da matan su to yanzu kuma gashi chak za a dauke ki a kai ki wani gidan wanda shi kuma baki san shi ba yanzu ki kuma kin ga sai kin dau lokaci kafin ki san shi kenan wancan gidan saboda a ciki aka haife ki a ciki kika taso kin san shi ciki da bai in aka zaunar da ki zaki iya bayanin gidan ku to yanzu gashi an dauko ki kuma za an kai ki gidan da lam ta'arifihi baki sani ba kila ma unguwa baki taba zuwa ba kila ma in wani gari ne za a kai ki baki taba zuwa garin ba in ma kin taba zuwa to baki san yanayin garin yanda yake ba baki san yanayin mutanen garin yanda suke ba wa qarinin yanzu zaki hadu da wani abokin zama mulazim wanda ko da yaushe zaku zama tare lam ta'alifi lam ta'alafihi da baki saba da shi ba irin sabon da kika yi da kannanki ku yi raha ki ci abinci a gaban su ki shiga wanka ki fito a gaban su ki yi kaza a gaban su ki yi kaza a gaban su mahaifin ki kun saba mahaifiyar kin saba to yanzu an kada ki da abokin zaman da lam ta'alifi baki saba da shi ba kina jin nauyin sa kina jin kunyar sa saboda dan magana da kuke ɗan kadan ce kuma ba kullun kuke haduwa da shi ba sannan kun hadin ba duk dadewa kuke yi ba kun dade awa daya ko awa daya da wani abu ya tafi sai kuma wani lokacin ya zo sabanin yan gidan ku da kullun kuna tare kullun kuna hira tare kullun kuna nishadi kuna raha da hira tare da abun nan tare to yanzu kin dawo wajen wani abokin zaman da baki saba da shi ba fa asbaha bi milkihi iyyaki malikan alayki yanzu an waye gari mallakarki da yayi ya zama sarki akan ki kaji iyaye masu hangen nesa ko tace yanzu da aka waye gari kika bar hannunmu kika koma karkashin ikon sa to yanzu shi kamar ya zama sarki akan ki to tunda sarki ne akan ki ya mu'amalar za ta kasance tsakanin sarki da bawa sai tace fa kuni lahu ama ke zaman masa baiwa ya kullaki abdan didda shine sarkin baki san lokacin da zai riki da ya zama miki bawa ba ka'idar kenan fa kuni lahu ama ki kwantar da kai ki risina ki dinga magana ta girmamawa irin maganar sarki da fadawa Allah ya taimake ka ranka ya dade kaza 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 shine ma'ana fa kuni lahu ama ki zaman masa baiwa wata rana naji wata ana hira da ita wata tsohuwa wajen shekara ta 80 tace ai su lokacin da sun aka yi musu aure tace idan ka gama girki kafin mai gida ya dawo zaka shirya shi a faranti zaka dauko kyalle tuma kasa sai ka lullube idan ka lullube tace baya nan amma in ka je dakin sai ka durkusa ka aje ba baya nan yana kasuwa ko yana wajen abinci ko yana kaza Allah ya bada lada ko wani har ya hararo gidansa yanda ake bashi da hannun hagu yanda shi da hannun hagu ma ake bashi ma ba ma zancen abin nan ba ko wani ma ce za a yi gije ka gashi can ka dauka ashe wanda ake miko masa ma shi ma yana da dan mutunci ko akwai wanda za a ce yana kicin to shine wannan da take so yarta ta zauna lafiya ta ce ki zaman masa tunda shi ya da yanzu da ya mallake ki ko mu ba mu kai ikon sa ba akan ki dan haka ki zaman masa kamar baiwa ya kullaki abdan yanda zai dinga hidimta miki ke kyace shi ma bawa ne bawan ki ne wa fazilahu khisalan 10 ki kiyaye masa wasu halaye guda 10 ta kullaki zukhuran za su zaman miki ajiya maganin wata rana ammal ula wa thaniya amma dabi'a ta farko da nake so ki kiyaye wajen zaman ki da mijinki da kuma dabi'a ta biyu da nake so ki kiyaye wajen zaman ki da mijinki fal khudu'u lahu ki zama mai risina masa kar a dinga amfani da usulubin da zai ga kamar tufawas ne a gidan ya fada kin fada ya taso kin taso a fal khudu'u lahu ki dinga risina masa daya bil qana'ati da wadatar zuci al qana'a suka ce shine ar-ridha wal qabul ki dinga risina masa bil qana'ati ta hanyar gamsuwa wal qabul da karbar duk abin da yazo da shi matukar ba saban Allah bane shine ma'ana wasiya ta farko gare ki al khudu ki zama mai risinawa kar ki zama a tsaye kar ki zama idan nan naki a fiffike kar ki dinga gaggwama numfashi a gaban sa kar ki dinga daga murya a gaban sa fal khudu lahu ki zama mai risinawa mai kwantar da kai lahu gare shi bil qana'ati ki zamto mai qana'a mai yadda da dan abin da aka kawo shine al qana'a wadatar zuci baki kallon gidan wance baki kallon kawarki baki kallon yar uwarki da aka auye muku auro akai muku auro lokaci daya ita ta auruwa ne ana mata kaza ana ba ruwanki kullun idanki gidanki kawai ba ruwanki da gidan makwabta ko gidan ƴan uwanki ko gidan wasu mutane can daban to shine al khudu'u lahu bil qana'a nabiyyu wa husnu sam'i lahu wa ta'a da kyakkyawan sauraro gare shi da biyayya idan yana magana ki tsit sai ya gama sannan sai ki magana wannan yana daga cikin husnu sam kar ya zamto yana magana kina magana yana fada kina fada wannan ba husnul sam husnul sam shine in ana yi kai sai kai shiru sannan in ka tashi in an zo a gano cewa wanda kai shiru din nan sai da ya gama yanzu kake magana a gaba da kai yake saboda yanayin yanda kake maida amsar sabanin shi yanda ya tasa maganar shine husnul sam wata'ati kuma ki zama mai masa biyayya cikin dukkan abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa addini ba wannan shine abu na farko da na biyu da nake gaya miki wa amma thaniyatu war rabi'a tace amma wasiyata ta uku da ta hudu fattafaqudu limawadi'a ainihi wa anfihi ki zama mai bibiyar inda idan sa yake kallo da inda hancin sa yake sansanowa a gidan ko a tattare da ke wato ba zama kullun ki zamto da ya shigo me yake fara kallo in a jikin ki ne me yake kallo in a gidan ne me yake fara kallo wani za ka ganshi yana bibiyar abubuwa da yazo zai fara kallon wajen ainihin wato kitchen ya gaya yake zai kallo wajen ban daki ya gaya yake zai duba wajen wanke-wanke an gyara zai duba kaza ko kuma ita karan kanta zai duba to dan haka ta zamto tana bibiya shine at-tafaqqud at-tatabbu' kenan tana bibiya lima wadi'a ainihi ga guraren idaninsa ina idan sa yake kaiwa ina idan sa yake kaiwa wani ba ruwan sa wani kuma yana da wannan abubuwan to duk abin da zai gani ransa ya baci ko yaji ba dadi sai ki gyara wa anfihi da hancinsa wani za ka ga yana da jin kanshi ko wari to sai a zama to ana gyarawa a gyara jiki kada jiki ya dinga tashi sannan a gyara gida a sa turare kamshi ya dinga tashi ma'ana ki dinga kula da ina idan sa yake da ina hancinsa fala taqa ainuhu minki ala qabihi kar ki yadda idan sa ya ga wani abu marar kyau tattare da ki kar ya kalle ki yayi regretting ya dinga dana sanin me yasa ya aure ki in ya kalle ki ya ga yanda yake son ganin ki haka yake ganin ki shine ma'ana fala taqa ainuhu minki ala qabihi duk abun da yake muni rashin kyau game da ke to kake da ya gani duk abun da yake kazanta ne yi maza ki kawar kar ya gani kar ki face majina a gaban sa kar ki zubar da yawo a gaban sa kar ki tashi da yawon bacci a gaban sa kar ki wayannan duk sai kana sai tana kakkaucewa wala yashimmu minki illa athyabarihi kada ki kuskura ya sinsina ya sansana game da ke sai mafi dadin kamshi kullun kai kuma akarma kallahu sai ka dinga kawo turare ka dinga kawo kayan tsafta kamar yanda kake kawo kudin kake kawo abinci da kayan cefane dan matsalar ka kai kuma kana son ka ji kanshi kuma ka ki sayan turare tun na lefe da ya kare baka kuma kawo ba kaga akwai matsala an fahimta ko da haka wayannan abubuwan su ma suna daga cikin kayan cefane na yau da kullun ba wai kawai sai an kabu shi iska ka dan bi ta wajen ma sai da a'a da turaren ta ya kare sace ya kare to ka siyo sabulu ya kare da shi ake tsafta siyo man kitso ya kare ka siya kaza ya kare kayan kwalliya da kayan tsafta wayannan mace ba ta iya rabuwa babu su ba ta iya rayuwa babu su da kai kuma dole ne ka sa su daidai karfinka ba ce ka je in ka je ko wajen sayarwa za ka ga an nuna ma wani a ce 250 wani kuma sai ka ji an ce 2500 ai kai ka san inda za ka iya an gane ko kuma wallahi zai ga kilan Allah ya ce mu ce ka na 250 din in sai tafi ma'ana fiye da wanda aka saya mata 2500 ko to saboda haka ya danganta so saboda haka wannan shine an ce lokaci yayi ban san bari mu karasa wannan a gurguje wa alami annal kuhul a'lamu ahsanul husnil mawjud wa alami duk fa cikin wasiyar da take wa yata tace ki sani annal kuhul kinga kwalli to kaji cikin abubuwan da zaka dinga siyowa har da kwalli annal kuhul kinga kwalli ahsanul husnil mawjud kyawun wato shine mafi kyawun kyawu samamme an gane ko da aka karo wata tace ai ni cin a gida ba ruwa na da kwalli a mafi kyau kenan mafi kyawun ado shine kwalli ki dinga sa kwalli wa annal ma'a kuma shi ruwa a diyabu dibil mafqud shine mafi dadin turaren da babu baki da turare dinga yawan wanka kafin ya siyo lakin dan jikin dan fara gumi kin fara tashi sai ki je ki watsa ruwa in kika matso kusa da shi ba zai ji kina tashi ba ina fata an gane to sai mu tashi wa ammal khamisa abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik